Sunana Maman Princess. Gaskiya ina shan wahala wurin samun mai. Ina da injin na nika. Ina markade tun da safe naje ina ta neman mai. Ban samu ba lita daya ma da kyar na samu. A gidan mai na siya lita daya 860 a nan Abuja. Zan so in gan canji a ciki saboda gaskiya muna shan wahala wannan maganar mai din nan.
Wata ƴar Najeriya kenan tana korafi akan tsada da karancin mai inda ta nemi gwamnati da ta kawo wa al'umma sauki. Batun karanci da tsadan mai abu ne da ya ƙara tsananta musamman daga farko-farkon makon da ya gabata inda ake fama da dogayen layi a gidajen man sassa daban-daban na ƙasar lamarin da ya rikide zuwa ga tashin farashi kuma rahotanni suka yi nuni da cewa a Sokoto, Kaduna, Kano ana sayan kowace lita a gidajen mai daga 900 sama na ƴan bumburutu kuma akan kusan naira 2000 shin ina matsalar take mun ji ta bakin shugaban kungiyar Ikman Reshen Jihar Zamfara Alhaji Siraju Yahaya Kamba wanda ya ce rashin biyan hakokin su ne sanadiyar matsalar da ake ciki
bisa ga alƙawla waɗanda ke tsakanin mu da ma'aikatan nan wanda ke biyan kuɗin sufuri da kuɗin dako ma'ana MRDFRA akwai zaman da muka yi da su a wani lokaci da ya gabata na neman hakokukan mu ta hannun su waɗanda suka kai yawan naira biliyan 200 aka dauki alƙawalin waɗannan kuɗin da izinin Allah za a biya su cikin kwana 40 a cikin kwana 40 da muke ciki an samu an biya biliyan 13 muna neman balance din kuɗin mu kwana 40 da suka dauka lokaci ya riga ya wuce mun nemi mu je ta bakin su kuma mun kasa samu mu ji cikakken bayani na ina a kwana wannan abun ya ja muna matsalolluka da dama cikin kasuwancin mu kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka ƙara kawo tauyewa ta zuwa dauko wayannan kayan a inda muke daukar su ai abu dai ne muke so shine kudaden nan ina son mutane su fahimta ba kudade bane wayanda muke jira daga gwamnati kudade ne wayanda aka cire cikin kudaden mu tsari haka yazo da shi a yanzu ba za mu iya ce muku ga wani wa'adi ba amma nan lokaci kalilan idan ba a biya mu kudaden nan ba za mu sake zama ko mu dauki wace shawara ya kamata mu bi ta gaba
a nasa bangare jagoran ma'aikatar kula da dokokin fannin albarkatun man fetur na ƙasa wato NMDPRA ya bayyana cewa lalle akwai bashi amma ba wai za su rika rike kudaden su da gangan ba
sunana Faruk Ahmed ne jagoran ma'aikatan NMDPRA don midstream and downstream gaskiya ne akwai bashin na marketers don equipment din da sauran manyan marketers kuma Muhammad da Jakma amma kuma kamar yadda muka ce kwanakin baya shine wannan kuɗin fa mu muna karɓa ne mu bayar ba wai kuɗin wai muna ajiye su bane saboda haka mu ma muna bin marketers kamar Jakman da Muhammad wato major marketers kuɗin da ya kamata su biya in sun biya sai mu kuma biya masu motocin mu masu dafin mu amma ba kuɗin hannun su ba saboda haka kuma muna biya a lokacin da duk muka samu sai mu biya ba wai lalle sai mu samu kuɗi da yawa kamar misali jiya mun riga mun ba da umurni da muka samu kuɗi daga marketers mun samu wajen biliyan 10 kuma mun riga mun ci a biya marketers amma muna bin shi akan layi wanda yazo farko shi da samu kafin na biyu kuma haka dokan take saboda haka muna ta meeting da su muna gaya musu sun sani komai amma rizuri kawai ba san su sani ba mu fata su cire aiki saboda ni saboda su ma ƴan kasuwa ne ba mu san su daina aiki kuma ba mu san abin da zai shafi kasa
bangaren Ikman dai ta nuna shakunta akan ikirarin company NNPCL na cewa akwai wadataccen man fetur a cikin kasar sai dai company NNPCL daga bakin babban director yada labaran sa Olufemi Shone ya sake jaddada cewa babu matsalar wadata illa matsalar dako da muka ziyarci wasu gidajen mai dake da kaya a birnin Abuja a yau talata ana sayar da kowace lita tsakanin naira 860 zuwa 1000 a yayin da ɗan bumburutu ke sayar da nasu akan naira 1300 sama duk kokarin ji ta bakin kamfani NNPCL kan cece ku ce a bisa ko akwai wadatar mai ta sakon karta kwana da kiran wayar tarho a yayin hada wannan rahoton da ya citira Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja Nigeria